Idrissa Seydoudia.
Sashe Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa dan takarar jam'iyyar FDR Canji Muhammad Usman wanda ya yi giranin lashe zaben shugaban kasar Niger zagaye na biyu ya buƙaci hukumomin kasar su gaggauta sakin magoya bayan 'yan adawar suka kama a zanga-zangar kalubalantar sakamakon zaɓe. A Najeriya kuma masu fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin kasar ne ke lanata cewa ba za su janye yajin kai kayan abinci a kudanci ba. An ɗau matakin kare 'yan ƙungiyar su daga cin zarafi da yake kaiwa ga asarar rayuka da dukiya. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za a farawa ne da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya ta ce an sako 'yan matan makarantar Jangebe da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a. Gwamna Bello Matawalle ne ya bayyana hakan a shafinsa na Twitter da sanyin safiyar Talata. Ya kuma ƙara da cewa hakan ya biyo bayan kalubale da muka yi ta fuskanta wajen kokarin kubutar da su. Ina kira da 'yan Najeriya da su taya mu murna domin 'yan matan sun kubuta. Sako ɗaliban na zuwa ne kwana uku bayan da 'yan bindiga suka kutsa makarantar su ta kwana da ke Jangebe suka kwashe ɗaliban su 279. A da rahotanni na nuni cewa 'yan matan su 317 ne, amma gwamnatin jihar Zamfara ta ce su 279 ne. Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Geoffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. Sakataren Blinken ya bayyana tsarin dangantaka tsakanin Amurka da Najeriya bisa la'akari da ɗabi'u iri ɗaya da ƙasashen ke da su na demokradiyya, mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin mutane da junansu. Da yake bayyana irin barazanar da masu tsananin tsatsauran ra'ayi ke yi wa tsaron Najeriya da na shiya, ya yi maraba da naɗin da shugaba Buhari ya yi na shugabannin hafsoshin soja a kwanan nan don kawo sabbin hanyoyin yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas da kuma sabar da tsaron a duk faɗin ƙasar. Sakataren Blinken ya yi tsokaci kan yadda shugaba Biden ya soke takunkumi bisa akan Najeriya a matsayin tabbatar da danƙon zumunci tsakanin Amurka da 'yan Najeriya, ya kuma jaddada goyon bayan Amurka ga Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar darakta janar ta WTO. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almudar hana da ƙoƙarin ba alƙali cin hanci. Sarkozy ya zama shugaban Faransa na biyu a wannan zamani da zai yi zaman gidan yari. An yanke wa magabajinsa Jacques Chirac hukuncin ɗaurin shekara guda da ba a buƙatar zaman gidan yari bayan kotu ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Amma Sarkozy na fuskantar hukunci mai tsauri sosai, shekaru uku a kurkuku da kuma wasu shekaru biyu da ba a buƙatar zaman kurkuku kan zargin neman bayar da cin hanci ga alƙali domin samun bayanai. Masu gabatar da ƙara sun kafa hujja da tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Sarkozy da lauyansa Thierry Herzog, an kuma samu alƙalin da Herzog da laifi. Sarkozy ya ci gaba da musanta aikata laifi ko da kuwa ya rasa nasarar ɗaukaka ƙara, mai yiwuwa ba lalle ne ya tafi kurkuku ba, a maimakon haka yana da zaɓi na saka na'urar nuna inda yake. Yana fuskantar wasu matsalolin shari'a gawa, ciki har da zargin ya karɓi miliyoyin daloli daga tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi don ɗaukar nauyin yaƙin neman zaɓensa na 2007. Tambayoyi kan yadda ya kashe kuɗi a yaƙin neman zaɓe na 2011 da yiwuwar yin tasiri wajen alaƙanta shi da Rasha bayan ya bar mulki. Masu sauraro, kada a manta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Muhadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata, lamarin da ba a cika samun irinsa ba daga wani jami'in gwamnati a kasar da ke kudancin Afirka. Tun a ƙarshen watan jiya, kafafen yada labarai na cikin gida suka cika da faifan rediyo na hirar waya da ake zargi na muhadi ne yana neman lalata da matan aure ciki har da wata karamar ma'aikaciya a ofishin sa an fara wallafa batun ne a dandalin Zim Life shirye-shiryen bandariya da ya hada da inda za a ji wani mutum yana shirin saduwa domin yin jima'i a ofishin sa shugaban dan shekaru 71 yace zan sauka daga mukamina na matsayin mataimakin shugaban jamhuriyar Zimbabwe nan take yace ya bar aiki ne ba wai dan tsoro ba amma saboda girmama ofishin sa don kar a samu matsala ko kuma yin lalata da ayyukan da ke da nasaba da kalubale na a matsayina na mutum ya sake musanta aikin laifi yana mai cewa an yi amfani da muryar sa ne da nufin cimma wata manufa ta siyasa ya kara da cewa sai ne mu haƙƙin sa a shari'a muhaji wanda tsohon soja ne kuma gogaggen dan yakin kwatar yancin na kasa ya kasance daya daga cikin mataimakin shugaban kasar Zimbabwe biyu tare da Constantino Chiwenga yayi aiki a mukamai da dama a ƙarƙashin tsohon shugaban kasa Robert Mugabe masu zanga-zanga a Myanmar sun yi mace a wasu biranen ranar Litinin a bitirewa mummunar yunkurin murƙushe masu zanga-zangar da ya janyo asarar rayuka ranar Lahadi jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa da gurneti don tarwatsa masu zanga-zangar a Yangon jiya Litinin kwana guda bayan da aka kashe mutane 18 a fadin Myanmar tare da jikkata wasu fiye da 30 a rana mafi munin zanga-zanga tun bayan juyin mulkin soja na 1 ga watan Fabrairu a cewar ofishin kare haƙƙin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya
to madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fage rahotanni zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Niger inda dan takarar jam'iyyar LDR canji a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya gabata Muhammadu Usman ya buƙaci hukumomin Niger da su gaggauta sakin yan adawa da suka kama a sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zabe a wani taron manema labarai da ya kira a gidansa dake birnin da magaran Muhammadu Usman ya sake jaddada cewa shi ya lashe zaben duk da cewa hukumar zabe ta bayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya samu nasara a wannan fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Suleiman Barma daga birnin Yamai
wannan shine karan farko da Muhammadu Usman ke bayyana matsayinsa bayan da hukumomin Niger suka kaddamar da farautar jigajigan kawancan jam'iyyun hamayya wadanda mahukunta ke zargi da hannu a zanga-zangar matasan da ke watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Ladin da ta gabata
bangare din kadai yake kamawa yanzu wannan zancen nake muku an ce mini mutum kusan 100 aka kama kuma akasarin su babu hujja mai kwari wanda za a ce saboda dalili kaza ku duba ku gani yanzu wannan daidai ne an kama Muhammad an ji za a kama shi ma shi kai na takarda bisa wata hujja bisa wani dalili kuma ya tashi shi da kai shi tafi an kama shi ma General Muhammadu Burayma tsohon babban hafsan sojoji na kasar ne da yawa kamun banza ake musu na bagare ba saba to wannan ba za mu yarda da shi ba a kasar mu mun ba da kanmu saboda demokrasiya ta tabbata a kasar wannan kuma aqida ta jamhuriya ta tabbata dan a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya
dan takarar da hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda ya shakaye a fafatawar da suka yi da dan takarar jam'iyyar mai mulki Bazoum Mohamed ya buƙaci a gaggauta sakin dukkan yan siyasar da aka kama saboda a cewar sa ba su da hannu a tarzumar da aka fuskanta
za mu yi yaki gaya wani haya bisa hanyar da dokar kasar mu ta bada domin kare yanci da haƙƙi na yan kasar mu gaba daya a saka su wannan kama-kama da aiki na rishin gaskiya wanda kuma shine yake kawo fikina kal ai tsamanin a daga an kama wani da wance shikenan sauran sa ji tsoro su ja baya a wannan zai sa ma abin ya ƙara habaka
da yake bayyana matsayin gwamnati a taron manema labaran da ya kira a ranar Alhamis din da ta gabata akan matakin kama shugabannin jam'iyyar na adawa ministan cikin gida Alkash Alhada ya ce ba za su zuba ido suna kallo ana ci gaba da tare zaune tsaye ba
wanda duk ya huto yace yana lana abu kama su za a yi abun da nake son ga ma 'yan kasa sun kwantar da hankalin su kasa mun sa mutane ana ta saranta insha Allah wannan zanga-zanga kariya za ta yi muna sa a wagon da zai sa ta kare
a wani bangare na taron manema labaran da ya kira a cikin daren jiya Asabar a gidansa da ke da magaram Muhammadu Usman ya sake nana ta cewa shi ya yi nasara a zaben da ya gabata da kashi 50.30 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kuma a cewar sa yana da kwakwaran hujjojin da zai gabatarwa kotun tsarin mulkin kasa don gamsar da ita ta yarda cewa sabka magudi yayin da a nasa bangare dan takarar da hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda ya ci wannan zabe da kashi 55.75 daga cikin 100 Bazoum Mohamed ke samun sakon taya murna daga shugabannin kasashen duniya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma sai tarayyar Nigeria inda masu fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin kasar ke nanata cewa ba za su janye yajin kai kayan abinci a kudanci ba sai an dau matakin kare ɗan kungiyar su daga cin zarafi da yake kaiwa ga asarar rayuka da dukiya kadadiyar kungiyar fatakin ta kafa shingayen hana masu bi ta barauniyar hanya wajen jigilar abinci domin samun kazamar riba kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Nasiru Adamu Elikaya daga Abuja
na yi ba da kawai insha Allah duk komiti ne muka shida sosai mun tabbatar da ya gaskiya idan ba za a yi gaskiya ba za a zo a yi maramara
a taron halin da ake ciki a Abuja shugaban fatakin Comrade Muhammad Tahir ya ce ba za a neme shi a koye ya hayanci sauran yan kungiya wajen jin yajin da zakin baki ko toshiyar baki ba Tahir ya ce har yanzu suna kidare yawan mutanen da suka rasa a fitinar kasuwar Sasa a Ibadan da ma a bara da ake zanga-zangar NSAS
yaya za mu yi mu samu tsaro shin waɗannan mutanen da suke wannan mutan gilla turo su aka yi ko kuma ya tun gagari hukuma ne ko hukuma ne ba za ta yi aiki a kansu ba ta sa ido ake a wannan irin kisan gilla sannan kuma babu wanda aka kama akwai dalilin da wani dan Najeriya yazo ya taka dokar Najeriya ya dinga kashe mutane kamar kiyaye amma kuma ba wanda zai tunkare shi
wani labarin da na samu cewa akwai waɗanda cikin ƴan kasuwa da suke kokarin zullewa su kai kayan wato ma'ana suna neman su saba wa wannan yajin kai kaya da ake a can
wannan kalma da ka tambaye ni kalma ce ta Malam Aminu yake Najeriya ta mutum uku ce daga shashasha sai barawo sai kuma mahaukaci to in ba shashanci ba yaya kai da ya zamanto ake neman halakaka kungiya tace halakaka da ake din nan bai daidai ba ya saba dokan kasa idan muka tsaya muka duba waɗanda al'umman nan da suke halaka mu da yammaci da south south da south east gaba daya idan ka dauki yawan su wanda yake cikin jihar Kaduna da kuma jihar Kano gabaɗin su idan aka hada bamu da mutanen na arewa da suke south south da south east gabaɗin su yawan su bai kai haka ba amma ba gashi nan ba suna zaune lafiya da kowa muna zaune lafiya da kowa to dalilin me yasa mu da ringa mana irin wannan kisan gilla
mai nazari kan lamuran siyasar Najeriya Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya bukaci yan arewa su sauya dabarar tafiya cirani zuwa kudanci dan hatsarin da ke cikin al'adar a halin yanzu
ya kamata gwamnonin arewa duk da dai na ga har sun dan fara yin taro na ganawa tsakanin su amma ya kamata gwamnoni na arewa su dau tsauran matako ko matakai na yadda za a yi a hana tafiyar mutane daga arewa zuwa wani cinikayya kudu yadda mutane suke gangarawa su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abin da ake gallaza musu babu lalle babu dole
zuwa hada wannan labari ba wani komiti ko sa baki daga hukumomin sashen zattarwa a Najeriya kan wannan dambarwar Nasiru Adamu Elikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla karfa a shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan bindin Yamai ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma
ƴan ƙasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar
yan sanda sun zo da makamai sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina na yanyanke bishiyoyi an gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci
mu dai anan abinda muka sani a jira muke yi su kawo takaddun bayanan su su ne wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya ba da umarnin me za a yi
to ka ta mallaka kasa tun wajen da aka yi ta 1978 Land Use Act shi ya dauke ta daga hannun sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnati to daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da kasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa
masarare yau shirin yan kasa da hukuma zai taɓo kukan al'umar unguwar Darmanawa layout a birnin Kano dake arewacin Najeriya ne kan zargin majalisar masarautar Kanan da yankurin yanka fulotai a filin masallacin Iji da mazauna unguwar ke gabatar da ibada
kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ce na samura ya zamanto dane
madalla masarare kamar yadda aka fara ji mazauna unguwar Darmanawa layout a yankin karamar hukumar Taraunin jihar Kano dake arewacin Najeriya na zargin majalisar masarautar Kanan da yankurin kwace masallacin Idi na unguwar ta mayar da shi fulotai da za a gina gidaje bayan shafe kimanin shekaru 30 ana gabatar da ibadar Idi a kowace shekara barista Tijjani Haya shine shugaban kungiyar cigaban unguwar ta Darmanawa layout wato Darmanawa layout development association
marigayi Alhaji Ado Bayero Allah ya ji kansa ya masa rahama ya buƙaci tun lokacin da aka fara unguwar nan gwamnati mai ci a lokacin sai mata alfarma a fitar da filin nan da zauna a matsayin masallacin Idi da mutane su rinka yin ibada kuma daure da shi akwai fili da shi ma aka fitar aka bashi a matsayin makabarta ta wannan unguwa to wannan shine dalilin da yasa muka tashi muka rinka ya fada aka yi mana iso muka ga mai martaba sarki mai martaba ya sawatawa duk bangaren cewa a kiyaye zaman lafiya kowa ya dakata da abin da ke kokarin yi kuma ya bada umarnin cewa zai sa a binciki wannan magana kuma mu muje da abin da ya biyo baya za mu ji daga fada to bayan wannan tattaunawa da wannan bayani da muka mai martaba sarki su magabatan wannan hukuma ta Ado Bayero Royal City Trust Fund sun kira mu tattaunawa har sau biyu muke din mu na farko tattaunawa muka ta farko dai bata cin maruwa ba aka saki kiran wani taron shi ma dai tattaunawa dai a ƙarshe bamu cin mun matsaya ba saboda haka a fahimta ta na kasance wani lawaya ne da nake da masaniya akan harkar kila dokoki na ƙasa ya nuna cewa shi haraba wannan masallaci da makabarta da ma unguwa gaba daya ta fita daga hannun masarauta ta koma mallakar gwamnati kuma waɗannan gurare sun zama gurare da aka killace su don amfanin jama'a
yanzu menene matakin kuna gaba a yadda ake
to mu dai ba za mu ce mun gaji da kokarin neman mafita ba kan wannan magana an buƙaci mu sake rubuta kamar takarda ta tuni ga mai martaba sarki kuma mun samu tabbacin cewa ta isa ga mai martaba tunda har an kawo mana da stampi na office din shi mai martaba sarki sai muke sauraron mu ji bayani me zai biyo baya to kuma sai muka wayi gari da wannan abu da ya faru mana daɗi muka kawai yan sanda sun zo da makamai sun zo da mutane kuma waɗanda suka zo da injina na yanyanke bishiyoyi an gama yanke duk bishiyoyin da suke cikin haraba wannan masallaci so wannan ya nuna mace idan mun buta wannan gaba mu da wurin neman maslaha da sasantawa sai a bullo mata wani bangare kuma
majalisar masarautar ta Kano ta tabbatar da karbar korafin al'ummar na Darmanawa layout akan wannan batu amma ta ce ba ta da masaniya dangane da aikin fille bishoyin da ke filin Idin bisa rakiyar jami'an yan sanda kamar yadda mataimakin magatakardar majalisar masarautar Alhaji Awais Abbas Sunusi ya faɗa wannan fili
a hakikatin amru wannan mutane sun kawo kokinsu gaban mai martaba sarkin Kano da wannan kuka nasu da suka sanar masa amma ai sarki ya kafa committee ya ce a je a bincika kuma su ma dukkan bayanan su takaddu da suke na bayanai da suka yi magana an yi da marigayi Allah ji kansa ya gafarta masa a sarkin Kano ai an ce duk su kawo wannan takaddun so mu dai anan abinda muka sani ai jira muke yi su kawo takaddun bayanan su su ne wanda sarki zai aiki da su hujja a gare shi wanda zai yanke hukunci ya bada umarnin me za a yi mu iyakan abin da muka sani kenan
so ina zancan jami'ai da aka je da su aka kewaye wannan guri kuma aka ci gaba da sare bishiyoyin da suke wannan fili
to wannan ai mu dai ba mu da wannan masaniya akan wannan amma dai a masarautance umarnin sarkin Kano ga abin da ya bayar kuma ana nan akan wannan umarnin
to Allah ya kyauta
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
a kan wannan batu mun ji ta bakin masana dokokin kasa da shari'a domin ƙarin bayani game da hurumin gwamnati ko masarauta kan sha'anin sarrafa filaye a Najeriya
ta kasa dama abu ne da yake na mallaka na jihohi duk inda jihar take sannan akwai dan muka ce kasa akwai abubuwa da yawa da ya saki kasa wanda zaka ga koguna da ruwa duk abu ne da wasu suke ta iya kasa sai dai wannan a doka dama ya zama ne yana karkashin tarayyar kasa ne sabi gwamnatin tarayyar kasa tabi da wasu suna ganin ai kaman transition wa abubuwa ne da suke tafiya daga wani waje zuwa wani waje kama irin koguna dai da muke da shi ba mamaki kogin hadeja jama'a ne daga jama'aran in ka dauka zaka ga ruwan zai iya tafiya har ya tafi inu to kaga wannan abu ne sai ya zama na tarayya tunda kai ba zaka ce iya na jihar ka shine a killace naka ba amma in ka dawo dan dauri na kasa gwamna na kowace jiha shine a dokance yake da mallaki na wannan kasa wato in ka koma doka ta mallaka kasa tun wajen da aka yi ta 1978 Land Use Act kenan shi ya dauke ta daga hannun tun lokacin sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni to daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da kasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa
to shi wannan Land Use Act da aka yi a shekarar 1978 kace ya karbi a wannan lokaci ne ya karbe batun mallakar kasa daga hannun hukumomi in banda maganar ruwa din nan sai aka mika su ga gwamnatocin jihohi yayi magana game da sarrafa ita kasa din misali da bayan ya danka wa gwamnati
sarrafa kasa gaba daya kuma yanda na fara ma magana a baya gaba daya hakkin a hannun gwamna yake na jiha shi yake da iko na ba da kasa da iko na karba kasa ya ba kuma duk wanda ya nema saboda ita kasa duk wanda ya nema yana da haƙƙi in aka duba ya cika sharuɗa gwamnatin jiha za ta ba shi kasa ita da mai kasa ba sai da ita ake
Barista Abdul Adam Faje kenan tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano to sai dai bayanan baya-bayan nan sun tabbatar da cewa shugabancin kungiyar cigaban unguwar Darmanawa layout din ya sake ziyartar fadar ta Kano kuma har ma mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya tabbatar da abinda mataimakin magatakardar masarautar ya ambata tare da bada tabbacin cewa ba zai taba rusa abinda mai martaba sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero ya asta ba
ilimi babban abu ne gumo shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne aka sun zulumu da yake buɗe kofar samu
Masarare kashin shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka
to madalla gaida Mahmud Kwari yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mummuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijera.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Flam wacce ta ruwaito cewa shugaba Isuhu Muhammadu ya kama hanyar kammala mulkinsa cikin yanayi mai kayatarwa saboda yadda ya nuna a fili cewa zai shida daga karagar mulki a karshen wa'adi na biyun da kundin tsarin mulkin kasa ya bashi dama jaridar ta ce shugaban kasa yayi duk mai yiwa domin gudanar da muhimman ayyukan da ya alƙawalin zartarwa
duk da irin matsalolin ta'addancin da ake fama da su a shekarun baya-bayan nan. Jaridar Lanketer na cewa hukumomin Niger sun kama wasu manyan shugabannin adawa a washegarin fitar da sakamakon zaben da ya haddasa barkewar tarzoma a wasu biranen wannan kasa. Jaridar ta buga hoton Hamma Amadu da na dan takarar jam'iyyar Sawaba Jibril Ibrahim Bare da tsohon komandan rundunar mayakan Niger General Mumuni Burayma mai ritaya, waɗanda ta ce suna daga cikin waɗanda ke tsare a hannun 'yan sandan farin kaya. A daidai lokacin da ɗan takarar Hamayya Muhammad Usman ke watsi da sakamakon wucin gadin da ya bayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zaɓe da kashi 55.75 daga cikin 100. Jaridar L'Actualité na cewa jami'an da suka yi aikin sa ido a zaben da ya gabata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi wasa da aikin da ya kawo su jamhuriyar Niger, a bisa la'akari da yadda wasu daga cikinsu ke nuna ra'ayi ko kuma ma ɓangaranci a game da hayaniyar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa. Jarida ta ce da jin furucin irin waɗannan jami'an sa ido ake gane cewa akasarinsu 'yan amshin shatan gwamnatin Niger ne ke magana ba jami'an ƙasa da ƙasa ba. Alhali abin da ke tafa da su aiki ne na al'ummar wannan ƙasa da ci gaban demokradiyyarta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Rasha na ci gaba da kai farmaki a kan 'yancin addinai, musamman auna tsiraran addinai da ƙungiyoyi. Hukumomi na ƙuntatawa musamman 'yan ɗarikar Jehovah's Witnesses. A kwanan nan, wata kota a Rasha ta yankewa wani ɗan Jehovah's Witness Alexander Efshen hukuncin ɗaurin shekara 7.5 saboda yin addininsa. Wannan shine hukunci mafi zafi da aka yanke a ƙasar tun bayan wanda kotun ƙolin Rasha ta yanke a shekarar 2017, wanda ya haramta tare da ayyana ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses a matsayin laifi. Ta kira mabiya ɗarikar masu tsauran ra'ayi. Dabi'un tsatsauran ra'ayi da aka ce Mr. Efshin ya yi sun hada da shirya binciken littafi mai tsarki na Bible da wasu mabiya ɗarikar ta yanar gizo. Ranar 10 ga watan Fabrairu, 'yan sanda a birnin Moscow da kewaye suka kai samami a gidajen 'yan Jehovah's Witnesses guda 15, suka kuma tsara da yawa daga cikinsu don yi masa tambayoyi. Uku daga cikinsu har yanzu suna can a tsare. A ranar kuma, wata kotun yanki a Kursk ta hana hukuncin sakin wuri akan wani ɗan ƙasar Denmark ɗan Jehovah's Witness da ke zaman gidan kaso tsawon shekara 6 tun daga shekarar 2017. Wannan na daga cikin abubuwan da suka karu a shekarun baya-bayan nan. A cewar hukumar sa ido akan 'yancin addinai ta ƙasa da ƙasa ta Amurka, a shekarar 2019 gwamnatin Rasha ta ci gaba da auna tsirarin addinai ta hanyar cin su tara, kame da tuhumar su da manyan laifuka bisa ikirarin yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Tsatsauran ra'ayi wani babban laifi ne a cewar 'yan majalisar dokokin Rasha ba tare da wani cikakken bayani ba, abinda ya ba ƙasar damar hukunta ayyukan addinai da yawa da ba na tashin hankali ba. Wannan yanayin ya ƙara muni a shekarar da ta gabata, a cewar rahotannin 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a masu zaman kansu. 'Yan sandan Rasha sun kai samami a gidaje 1,296, sun kuma ƙaddamar da binciken manyan laifuka guda 197 a kan 'yan Jehovah's Witnesses guda 435. Yanzu haka 'yan Jehovah's Witnesses 42 na zaman kaso, wasu 27 kuma an yi masa ɗaurin talala. An kwace gine-ginen majami'u, kuma tsakanin 'yan Jehovah's Witnesses 5,000 zuwa 10,000 ake tunanin suka tsere daga ƙasar tun daga shekarar 2017 sakamakon yadda ake ƙuntata musu. Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan lafazi akan yadda Rasha ke ci gaba da kai farmaki akan 'yan Jehovah's Witnesses da wasu addinai tsiraru, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a wata sanarwa. Amurka ta jaddada cewa bisa ga haƙoƙin bil'adama dukkan jama'a na da damar su yi imani ko kada su yi imani da wani addini. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai.